بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Iyayenmu mata, muna yi mana barka da sake dawowanmu wannan masallaci namu, Masjidu Ali bin Abi Talib, wanda ke wannan yankin anguwa Madinar Zazzau, a nan garin Zaria lardin Zazzau jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana, muna safiyar Lahadi ne, 5 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447, wanda ya daidai da 22 ga watan 2 shekara Bature 2026. Wannan shine majlisi na 2 a cikin majalis da muke yi wa iyaye mata a watan Ramadan. A irin wannan lokaci muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ya kuma ƙara wa rayuwarmu albarka. Idan ba manta ba, taken wannan wato gabatarwan karatu a wannan watan Ramadan da muka yi shine ƙalubalen zaman aure da tarbiyya. Wato menene abubuwan da suka zame wa zaman aure ƙalubale a wannan zamani, ko kuma tun a zamanin baya, sannan kuma waɗanne ƙalubale ne ake fuskanta wajen tarbiyyar ƴaƴan da ake samu sakamakon ainihin wato zamantakewa na aure din. Jiya mun ji risalar da muka ɗauko domin mu fara ainihin wato samun fa'ida a ciki, wanda ya duba a kan menene matsayin hidimar da mace take yi a gidan aure wa mijinta. A inda muka fara jin bayanai na abin da ya sa malamin ya yi wannan rubutu, kuma har muka shiga gaban farko na wannan bayanai nasa, inda malamin ya fara kawo dalilan malaman da suke da ra'ayin cewa ba wajibi ba ne mace ta yi hidima wato wa mijinta. Ma'ana abinda suke cewa ba wajibi ba ne, ba wai sun ce mace kada ta yi wa mijinta hidima ba, amma su suna ganin kada a ce a matsayin dole ne, kawai a ganin dama ne, ko kuma in ta yi, ta yi ne saboda ta samu lada, abinda suke cewa kenan. Amma mun ji yadda malamai ƴan uwansu suka nuna raunin wannan ra'ayi nasu, ina fatan an gane, da kuma misalai da muka jiyo tun zamanin fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda duk wani abu na addini to dama daga wajen shi muke karɓa. To abinda manzon Allah ya tabbatar shine addini. Mun ji cewa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ƴar shi Fatima, ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa radiyallahu anha, da ya aurar da ita ga Aliyu dan Abi Talib, ta rinka yi wa Aliyu hidima a gida. Irin abubuwan da a al'adansu na Larabawa mace take yi wa miji, ta rinka yin su, har ta taɓa zuwa ta kawo kuka wa manzon Allah cewa Annabi ya taimake ta ya ba ta daga cikin bayi da aka samu na yaƙi, wanda zai rinka taya ta waɗannan aikace-aikace. Duk da haka manzon Allah ya nuna mata ta je ta yi haƙuri, ta ci gaba da wannan aikin ya fiye mata. Madadin wannan, ga wasu abubuwa da za ta rinka karantawa duk sanda ta zo za ta kwanta bacci. Ta rinka yin tasbihi da hamdala da kabbara sau 33, sai ta cika she kabbara 34. Annabi ya koya musu cewa wannan ya fiye musu ɗan aiki da zai rinka rage mata aiki. Kaga a nan Annabi ya nuna lallai wannan aikin ba wai abu ba ne wanda aka samo shi daga baya, dama can haka al'amarin yake. Sannan muka ji kadiyar ƴar gidan Abubakar, Asma'u ko ƴar Abubakar, Allah ya ƙara musu yarda baki ɗaya, wacce take auren sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Az-Zubair bin Al-Awwam. Ita ma mun ji irin hidiman da ta rinka yi a gidan mijinta, wanda kamar yadda muka ce su a al'adansu har wasu abubuwa da suka danganci hidiman da sai ta fita waje ta yi tafiya a ƙasa ta je ta yi shi kuma ta dawo gida. har hidiman da ta shafi dabban da yake hawa in ba ku jiya ba ku manta ba ajiya an maka buga misali cewa kama a ce mijinki na da keke ko yana da babur sai a kanki da sufana da fulaya ko kina daure mishi kurumban keken shi to duk waɗannan misali ne muka buga yi ko sai kuma muka ji cewa har wata rana ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gamu da ita akan hanya ta je irin wannan hidiman tana dawowa sai manzo Allah yake ta zo ya rage mata hanya ya dauke ta akan abun hawa saboda ya rage mata wahalan tafiya da kuma nauyin abin da ta dauko amma take sai ta ji kunyar taron mafi yawan su mazaje ne dan haka ba za ta je ta shiga cikin maza ba da annabi ya fahimci kunya take yi sai ya rabu da ita su suka yi gaba ta dawo gida kuma ta baiwa mijinta labari mijin kuma ya ce madalla kin kyauta ina fatan an gane to waɗannan duk dalilai ne da malamai suka mai da markani akan masu ra'ayin ganin cewa ba wajibi bane sannan kuma har suka ƙara da cewa ai shi kanshi mijin akwai wasu abubuwa da shari'a ta ɗora mishi na wajabci to tunda ko shari'a ta ɗora mishi wajabcin waɗannan ayyukan to sai ya zama akwai wasu abubuwa da ita ma matar za ta yi wadda ita za ta mai gurbin wancan da shi ma yake yi ina fata an gane to a yau za mu tashi inda malam ya ce alƙaulu tsani menene zancen malamai na biyu game da hukuncin hidimar da mace za ta yi wa mijinta a gidan aure malam ya ce wa amma al'adilla allati tufidu wujubu khidmati almar'a li zawjiha fata'ti fi adillati alqawli athani dalilan da malamai suka kawo waɗanda suke da ra'ayin cewa waɗannan hidimar da mace za ta yi a gidan mijinta to fa wajibi ne jama'a ba wai ganin dama bane ba ra'ayi bane ba wai ainihin wato abu ne da ake kwadaitar da ita ba a'a wajibi ne wanda in bata yi ba ma'anar wannan shine har a wajen Allah tana da zunubi jama'a an gane wannan da kyau ko to zamu ji dalilan da suka kawo da kuma malaman da suka tafi akan wannan dalilan to sai dai har ila yau zan ƙara maimaita wasu daga cikin bayanan da nayi mana a jiya wannan hidima da ake cewa to ya fa bambanta tsakanin wasu matan da wasu matan me yake bambantawa shine yanayin inda suke rayuwa al'adansu kabilansu gidan da suka fito ina fata an gane tun jiya ku kanku kun fara buga misalai irin hidindimin da macen da take zaune a ƙauye za ta rinƙa yi wa mijinta ba zai zama iri ɗaya da matar da take zama a bariki za ta rinƙa yi wa mijinta ba haka ne ko ba haka bane sannan irin hidindimin da misali ƴaƴan da aka auro su daga gidan sarauta irin wanda za su yi a gidan mazajensu ba zai zama iri ɗaya da ƴaƴan da suke talakawan gari za su yi a gidan mazajensu ba haka ne ko kamar yadda irin hidindimin da matan masu wadata attajirai masu kuɗi za su yi a gidan mazajensu ba zai zama iri ɗaya da irin hidiman da matan da ba su da irin wannan wadatan a gidajensu za su yi ba alal misali kowa ya san matanmu na karkara da suka fito daga ƙauyaku su daga cikin abinda suka saba akwai niƙa na ainihin wato kayan amfani na abinci da dutse da hannunsu haka ne ko ba haka bane yanzu matan bariki guda nawa ma suka taba ganin dutsen masu kuna waɗannan ƴan matan nan da kuke ganin su ku tambaye su sun taba ganin dutsen niƙa ko ganin shi ba su taba yi ba to kaga yanzu irin hidiman da ita za ta yi kaga ba zai zama ɗaya da irin wancan ba wanda sanda ma za a kai ta gidan miji har da wannan dutsen aka rabo ta ina fata an gane ita kuma kila yanzu a cikin gari ana amfani da wasu na'ura ne wanda ana murzawa da hannu yana jajjage wasu ma blender za a siyan mata da ta jona a wuta kawai sai barrr kawai ya barke shi ina fata an gane to kaga duk wannan bambanci ne da yake a tsakani sannan wacce ta taso a gidansu a gidan sarauta ne dama suna da ainihin wato kila ma wasu ana cewa hadda kwarkwara duk su suke musu aiki a gida su yi musu girki su yi musu wanka ina fata kaga gansa ne mai yarinya ana mata wanka saboda sarauta sannan in za a aure ta gidan da za a kai ta dama ya suya su suke auren juna ko ƴaƴan sarauta aurawa ƴaƴan sarakuna to in za a kai su gidan aure har da wasu bayi ake raka su cewa daga cikin kayan garanta akwai bayi guda kaza wacce za su ci gaba da mata wannan aikin to kaje yanzu ita irin hidiman da kila mijin zai bukata a wajenka ba irin shi ne ƴaƴan talakawa a gidan mazajin su zasu ba kun gane wannan ko ina son ku gane cewa akwai bambanci tsakanin hidimar da ake magana in ba a fahimci wannan bambancin ba da haka ne wasu waɗanda suke ganin su ƴan boko ne in suka ga irin hidiman da wasu mata ke yi sai su dauka wai an maida ta baiwa ne a ita ba ta cin jewa ita baiwa ne saboda ita ta saba da irin waɗannan in fact in ma bata yi ba ubanta ma zai tsine mata albarka tace me yasa ba kiyawo mijinki kaza misali ko to amma su da suke ɗan boko ɗan zamani ba irin wannan hidiman suke wa mazajen su ba to kowa ya dauki naci a matsayin shine hukuncin hidimanta a gidan mijin ina fata an gane da haka kake dauko na wasu ki daura wa kanki ko ke ki dauki naci ki kaiwa wasu kuma an gane wannan dake ko akwai matar da misali kayan mijinta in ba ta dauka da hannayenta ta wanke ba ita da kanta ba ta jin cewa ta yi wa mijin abin da ya kamata ba akwai kuma matar da ita kuma tana da masu wannan wankin da haka ita kuma in ta tattara kayan mijin su za ta ba su wanke kaga dukkan su ne suna hidima amma kowa gurgurdan matsayin shi wasu kuma wani inji ne suke da shi wanda a ciki kawai za a zuba kayan shi injin ya san me zai yi daga baya ko ya wanke kayan ya goge shi ya fito musu da shi sai gashi na gama kowa da irin nashi ina fata an gane to dan haka idan aka ce kuna ji idan aka ce wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima abinda ake cewa a nan irin wadda take matsayin ki hidimar to shi ake cewa wajibi ne ke wa mijin wata hidimanta sai an gama abincin kaf an zo an daura akan teburin na yan gayu to ita kuma aikin ta shine ta ɗibo daga babban kula ta sa a karamin kwano wa mijin to wannan aikin da take wa mijin a nata irin matsayin wajibi ne wata kuma tun daga kitchen ita za ta tuka da hannunta ta kwashe ta zuba ta sanya miya ta kawo ma mijin to ita ma irin wannan shine hidiman nata kun fahimta ko to kowa da gwargwaron irin nashi kenan ko to me dalilin da ke nuna cewa waɗannan hidimomin wajibi ne mata su yi wa mazajensu malam yake alƙawlu tani ma zahaba ilayhi abu hani al-hanafiyya abu hanifa kenan wa jumhurul malikiyya wa huwa qawli abi thawr aw abi thawr daga cikin malaman da suka tafi akan cewa lallai wajibi ne mata su yi waɗannan hidiman wa mazajensu dole ne akwai abu hanifa an-nu'man ibnu thabitin Allah ya ji kanshi da rahma wannan bayanan za a same shi a cikin littafin al-mawdu'atul fiqhiyya da kuma ihalan da aka yi a ciki na ad-durrul muhtar min kutubil hanafiyya za a ga ra'ayin ainihin wato ɗan mazhabin hanafiyya akan haka haka a cikin ra'ayin malaman malikiyya shi kuma aka duba littafin hashiya na ad-dasuki ya kawo waɗannan bayanai haka hashiya na al-adawi da sauran littattafan malikiyya irin su kifayatu salihi al-fawaqih ad-dawani al-qawanin al-fiqhiyya duk za a ga waɗannan ra'ayoyi sai kuma zantukan abu thawr wanda cikakken sunan shi shine ibrahim dan khalid dan abul yaman al-kalbi wani babban malamin fiqh ne mutumin kasab bagdad ana ce mishi abu abdullah kuma ana ce mishi abu thawr a matsayin lakabi malami ne a cikin mazhabin shafi'iyya shi yasa kaji aka ware shi a nan kenan kaga cikin ƴan shafi'iyya akwai masu wannan ra'ayin har ila yau ina fata an gane haka al-imamu abubakar ibnu abi shayba babban malami kenan kamar ka ce malamin malamai shine malamin su al-imamu al-bukhari da su muslim da su imamu ahmad da makamancin su ina fata an gane yana da littafi shahararre wanda ake kira al-musannaf to a cikin wannan littafin za ku ga irin waɗannan ra'ayi nasa cikakken sunansa shine abdullahi dan muhammad dan abu shayba kakan shi ne abu shayba wanda ya shahara da shi da haka za ku ji ana ce mishi abubakar ibnu abi shayba haka malam ishaq al-juzajani shi ma wani babban malami ne daga cikin malumman mu na musulunci yana da wannan ra'ayi cewa wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima, sannan kuma wannan shine ra'ayin Shaykhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Al-Harrani, Allah ya ji kansu da rahama baki daya. Haka Al-Majrishi Al-Allama ibn Al-Qayyim Abu Abdullah Shamsuddin baki dayansu, wannan shine ra'ayin su cewa wajibi ne mata yi wa ainihin wato mijinsu hidima. Amma kuma muna ƙara maimaitawa, kowace mace da gwargwadon irin yadda wato suka ɗauki hidima a gidan mazajen. To menene dalilan? Ga dalilan kamar haka. Qalat al-Hanafiyya, malaman Hanafiyya suka ce, idan sana'at al-mar'a 'an al-sahni wal-khabz in kanat mimman la takhdimu aw kana biha 'illatun fa'alayhi an yatiha bi ta'amin muhayyaun. Idan mace duk da cewa ra'ayin shi shine wajibi mace ita za ta yi waɗannan hidima ko na girki da taba ruwan wanka da abubuwa makamancin haka, to idan mace ta kasa yin waɗannan ayyukan saboda kamar yadda muka ambata asali tun daga tasowanta ta taso ne a gidan da su ba sa yin wannan, sai dai wasu su yi a madadinta, ko kuma suna yi amma kuma tana da wani lalura wacce ita ba za ta iya yi ba, kila ko ba ta da lafiya, an fahimta ko? Kaga wanda bai da lafiya ba zai iya yin komai ba, hasali ma sai dai shi a yi mishi. To sai suka ce ko a nan wannan ɗawainiyar da yake a kanta na girki ya koma kan mijinta, ta haka mijin ne zai san yadda zai kawo mata abincin da za ta yi, domin ga ta nan a kwance a kan gado babu lafiya. Ina fata an gane. Wa illa bi an kanat mimman taqdimu nafsaha wa tuqaddiru ala dhalika la yajibu alayha. Amma idan ka zama mace ce wadda dama ta saba waɗannan aikace-aikacen a gidansu, dama ita take yi ba wani an yi wato damuwa akan cewa ta yi wannan aikin, to wajibi ne in ta zo ta yi wannan aikin wa mijinta. Wa la yajibu laha akhdhu ujratin ala dhalika. Kuma dan ta yi wannan aikin ko ba za ta ce to a rinka biyanta albashi duk wata ba, cewa tunda ina dafa maka ruwan wanka to ina maka aiki ka biya ni albashi, ba za a yi wannan ba, wannan ba daidai ba ne. Bi wujubihi alaiha, saboda dama wajibi ne a kanta diyanatan a addinance, walau sharifatan, ko da kuwa tana da ainihin wato matsayi a gidansu, amma za ta yi wannan aikin ne a matsayin dama responsibility ɗinta ne. Ina fata an gane. Wa qala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ko shi cewa yake wa yajibu 'ala al-mar'ati khidmata zawjiha, wajibi ne akan mace ta yi wa mijinta hidima bil ma'ruf, amma hidimar gwargwadon abin da yake sananne a al'adar, dan haka kada shi kuma mijin ya dauko ƙarin abin da a al'adar su ba aikin ta bane ya jibga mata ya ce sai ta yi. Misali, ya zama mijin yana sana'a ko aikin faskare ko kafinta ko kanikanci, misali da haka, sai ya ce to tunda na aure ki a matsayin yi mini hidima wajibi ne, to za mu rinka zuwa wajen aiki tare da ke, idan na yi faskare na gaji sai in baki gatari ke kuma ki ci gaba. Kaga wannan ya wuce iyaka ko? Yawwa, amma kaga girkin gida da ɗibo ruwa a rijiya wanda ba ta amfani da shi, wannan sai ya bar mata ta yi shi. Ina fata an gane. Malam ya ce wa yatanawwa'u dhalika bi tanawwu'il ahwal. Kun ga Malam Ibn Taymiyyah shi ya fara faɗin wannan magana da kuka ji muka yi shimfiɗa da ita. Waɗannan hidimar to ba iri ɗaya ba ne a kan mata baki ɗayansu, ya bambanta daga nau'in mace zuwa mace. Fa hidimatul badawiyya, kun gani ko? Yace irin hidimar da matar da ta zauna a ƙauye za ta yi, laysat ka hidimati alƙarwiyya, ba iri ɗaya ba ne da hidimar da matar da take ‘yar banki za ta yi ba. Ina fata an gane. Wa hidimatul ƙawiyya, haka matar da take da lafiya take da ƙarfi a jikinta, laysat ka hidimati dha'ifa, ba iri ɗaya ba ne da matar da take mai rauni. Ina fata an gane. Da haka hidimar ya bambanta da juna, amma gwargwadon wanda za ki iya to wajibi ne akan ki yi wannan. Ina fata ana ganewa. sai malam yace was tudillu ala zalika bima yaji to ga hujjojin nasu sai ku saurara ku suka ce ad-dalilul awwal dalilin sa na farko qauluhu ta'ala cewa cikin alqur'ani suka samu cewa wajibi ne mace ta yi wa mijinta khidima fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf akwai wajibcin mata su yi irin abin da yake akan mazaje na wajibci shine maza ba an ce dole ne su dauki dawainiyan matansu ba to su ma mata dole ne su yi wa mazajen su kiji ba saboda haka dole bai wuce dole ba tunda nashi dole ne to ita ma nata dole ne wannan shine ayan da sai hujja yake al-imamu ibn kathir a cikin tafsirin sa da yazo zai fassara wannan ayan yace ai wala kunna ala rijali min al-haqqi mithlu ma lirijali alayhinna kamar yadda mata suke da wasu haƙoƙi na wajibi akan mazajen su to su ma akwai wajibin in suka zo gidan aure su yi wa mazajen su hidima kaga kun yadda ya fassara shi da aka sai ce fal yu'addi kullu wahidin minhuma ila al-akhari ma yajibu alayhi min ma'ruf da aka kowanne daga cikin su ya kula da abin da yake haƙi na wajibi na ainihin wato miji ko mata kowa ya kula da wannan haƙƙin hadisa ainihin wato kyautatawa kada wanda yayi abin da yafi karfin shi kada kuma wanda yayi ƙasa da abin da zai iya ina fata an gane miji ne yake da ikon ya ainihin wato samar wa matar shi ɗaki da falo kila misali da tsakar gida sai ya ce a'a shi zai je ne ya samu irin ɗakunan nan na shago iya shago ne kawai za su zauna daga ƙofar gidan sai kan titi ba bayi a ciki ba in za ta yi bayi ta zagaya bola kaga wannan ya cutar da ita dole ne ya karɓan mata gida gwargwadon halin shi gwargwadon rufin asirin shi ina fata an gane to haka ita ma idan ta zo abubuwan hidiman da za ta yi wa mijin kar ta ce wallahi ita dole sai an yi mata dawainiyan ɗauko ƴan aiki ita fa ba baiwa aka kawo ta ba duk da cewa waɗannan abubuwan tana yin shi ko za ta iya shi kun gane yadda ake daidaita al'amuran ko shi miji yayi nashi ita ma tayi nata Allah ya samu dace sai yi a malam yace fa'ala rijali aw fa'ala rajul al-infaq da haka shi miji dole ne ya rinka ainihin wato ciyar da dukiya akan ainihin wato matan wa tadbiri umuri al-baytil kharijiyya kulliha da kuma duk wani dawainiya da ake fita waje a yoshi a dawo gida da shi su kuma mata su sarrafa me ma'anar wannan shine irin kayan abincin da sai an je waje za a je a yi noma ko za a je a siyo a kasuwa shi sai ya je ya dauki dawainiyan je ya siyo su in ya kawo su gida ita kuma mata sai ta sarrafa su a gida kun ji yadda ake yi fa ma yuqalu hadha min al-mar'a illa tadbiri umuri al-bayti al-dakhiliyya da haka fa ma za yi kwalo haza abinda ake cewa nan idan miji ya je dawainiyan da ake yi a waje to ita kuma mace sai ta tsaya ta dauki dawainiyan cikin gida wani abu da zai kara nuna mana gaskiyar wato malaman da suke cewa wannan wajibi ne hatta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ma yana da iyalai ba yana da mata a gidan ba ai shi ma matan shi suna mai irin waɗannan hidindimin a gidan shi yasa har suke ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi dukkan mazaje kyakkyawan mu'amala da matan shi domin daga cikin mu'amalan manzon Allah da matan shi har ayyukan su na cikin gida yakan taya su to wannan shine muhalli shayi ma'ana ayyukan su na cikin gida yakan taya su ake akwai aikin da nasu ne kenan a gida ba wai kawai harbewa za su yi akan gado ba ko akan kujera su ce wallahi su iya abin da za su yi kawai shine da wainiyan kan gado na yi wato gamsar da sha'awa banda wannan miji shi zai musu komai ya yi sharan gida ya hura wuta ya daura girki ya yi musu wanka ya wanke musu ai kaga wannan sun ibo ta da fadi to ba wannan shine abin da ake nufi ba Allah ya sa a dace da haka sai mana yake cewa dan haka ita kuma mace sai ta tsaya ta dauki dawainiyan ayyukan cikin gida kamar ne suka ce min ri'ayati zawji wal waladi ita ce za ta kula da miji a gida kamar yadda za ka kula da ƴaƴa, kun ji maganar tarbiyya fara ko? Shi yasa wasu matan da suke da sanin ya kamata, ba wai ƴaƴa kaɗai suke wa wanka ba, har mazajin suke wa wanka. Ina ba ta gani. Ku kuma kwayi ne. Allah ya sa mu dace. Sannan watahyi'atit ta'ami, haka girka abinci ita za ta yi shi. Washarabi, ta shirya ruwan sha, ta je ta nemo ruwa mai kyau mai daɗi wanda yake da an yi wato garɗin ruwa a baki, sannan ta sanyaya shi da sinadaran sanyayawa. In ba ta da irin wannan firiji na zamani, ko tana da irin wannan tukunya namu na al'ada, ta tattara yashi a ƙarƙashin shi, ta jiƙa shi da ruwa, ta zuba ruwan kafin shan ruwa ya yi sanyi. Sai ka ga miji na sha yana gyangyaɗi ko? Yawwa. Wa nazafatul baiti, sannan kuma da gyaran gida, za ta share gida, ta fesa turare inda ya kamata, ta kunna turaren wuta. Alherin Allah ya kai wa matan bare-bari ko? Su ba sa wasa da turaren wuta. Duk da na ga sun koya wa sauran matan ba. Wasiyabi, haka ta gyara kayan mijin, ita za ta wanke shi, ta goge mishi shi. Ko da ba ta da dutsen guga na lantarki ko, tana da na gawayi, wanda za ta tara gawayinta ta hura, ta goge kayan. Mijin in ya sa sai ku ga ya fito kamar wani sabon ango, bayan kuma tsoho ne. Ina fata an gane. Wama ilaiha, da sauran aikace-aikace irin wannan. Wa'ammal istimta'i fa huwa muqabilun bi mithlihi. Amma maganan da ake cewa wai iya gamsar da sha'awa kawai ne wajibi akan mace, malaman suka ce wannan gaskiya ba gaskiya bane. Domin yadda ita macen za ta gamsar da mijin, ai ita ma mijin na gamsar da ita. To wannan ana yi wa juna ne, ba wai ita ce kadai take yi wa mijin ba. To a ƙarƙashin wannan jama'a, kun ji ana maganan cewa shi istimta'i, wato gamsar da sha'awar miji, shi wannan ba ma kanshi ake jayayya ba, sauran hidiman. Ina faɗin wannan ne saboda an wayi gari, wannan dai tunani na zamani da boko ya sa wasu matan wai hatta abin da ya shafi mu'amala aure, to sai miji ya roƙa, sai miji ya yi ta kamun ƙafa, sai yana zuwa gidan makwabta yana cewa dan Allah ku je ku ba Laraba haƙuri, yau ina buƙatanta. Ke ku Laraba za ki cuta ranar tashin kiyama. Wallahi haka manzon Allah yake. Manzon ku ya ku ban akwai mai suna Laraba a nan. Misali kawai ake bugawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ayyuma imra'atin duk matar da ta kuskura ta bai wato mijinta ya neme ta akan shimfiɗan shi, ta kiya fa'abat, ta hana shi kanta, to batat wal mala'ikatu tal'anuha, za ta kwana wannan daren, mala'ikun Allah na jini mata albarka. Da haka za ta wayi gari ta zama cikakkiyar inanniya. Wannan gabar, to ba ta da ainihin wato zaɓi akan dole ne kawai ta sallama kanta wa mijinta domin ya ainihin wato biya buƙatar shi. Jama'a gane wannan kyau ko? Allahumma, sai in akwai wani illa ko akwai wani lalura, kamar misali tana jinin al'ada, ta gama ce tana jinin al'ada babu batun jima'i, to ko da mijin ya neme ta a wannan lokacin ba za ta amince ba, domin yin hakan saɓa wa Allah ne. An fahimta ko? Amma ana zaune lafiya, ba wani ainihin wato lalura da yake tattare da ita, wai kawai tsabara da ita ta zama yar bariki, tana da wasu shedanin kawaye da suke koya mata wannan rashin mutuncin, sai ta ce wai billahi lazi, tsakanin shi da ita to ta bashi wai hutu wata uku. Kaji sai ka ce wani makaranta, wannan duk haramun ne jama'a, ba daidai bane. Wallahi za ka yi mamaki in ka je ka samu malamanmu da alƙalai, in ka ji irin waɗannan koke da ma'aurata suke kawowa ya suya junansu, abin zai baka takaici. Akwai mijin da yake shi in yana neman wato mu'amala na aure da matar shi, to sai ta gindaya mishi wasu sharuɗa, cewa to dole yau zaka siyo min kwai guda biyar, sannan zaka je ka siyo min tsire, ta ji fa, sannan kuma zaka ban 3,500. To wannan ne bambancin da ta karuwa da take kan titi, ita ma ba irin yarjejeniyar da ake yi ba kenan. To wajen mu'amala aure jama'a, babu batun cewa mace ta kawo wani sharadi ko ta ce bata yadda ba duk matar da tayi wannan kuwa wallahi sai ta koma ta nemi yafiyan mijinta in ba haka ba za ta ci wuta a ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu daga mazuwa wuta to babu wannan magana ko walaitati a sirati ahadin min as-sahaba anna imra'atahu talabat minhu ala sabil al-wujubi kun ji ko malan yace babu wani labari da muka taba ji daga cikin magabata musamman sahabban manzon Allah cewa matar shi ta taba nemar wato wani abu a madadin sai yayi wannan abun dole kafin ita kuma ta bashi kanta awwaliha aw yu'minu laha qadiman ko kuma akwai wajen abin da ya shafi hidimar gidan cewa sai ya nemo mata da house help dan aiki kenan ko ko wani abu makamantan haka yace aw sarraha ahadihim bi anna al-mar'a ghayra mukallafa shar'an ma'ana ba taba samu wani magabaci yace yin aiki ko hidimar da mace za ta yi wa miji a gida cewa wai ba dole bane ba taba jin wanda ya faɗa haka ba da haka wajibi ne mace ta sadaukar da kanta kai waɗannan hidindimu wa mijinta domin wannan shine abin da yake a kanta a zamantakewar aure bal inna nisa'ahum kunna khairan mi'wanin lahum fi dhalik kai matan magabata tun daga sahabbai waɗanda suka biyo bayan su kowa ya san wato matan arziki ne suna yin waɗannan hidindimu wa mazajen su har ma wani abin in aka gaya mana a yau sai mu rinka mamaki cewa kai gaskiya abin yayi yawa ku dai ji irin bayanin da muka ji na hidiman da Asma'u take wa mijinta yau duk matan da aka gaya wa wannan hidimar sai ta rinka mamaki tabbijar a ce mace ta fita daga gidanta ta je har daji ta je ta ɗibo ciyawa wa dabban mijinta da yake hawa sannan ta je ta ɗibo ruwa sannan ta zo ta wanke mishi dabban ta kula mishi da shi kaga ai za a iya ganin kamar yayi yawa ko to su ba sa ganin wannan yayi musu yawa suna ganin daidai ne abin da suke aikatawa walau kana zalika ghairu wajibin alayhinna latamassakat bihi ihdahunna awwaliyha kun ga kenan tun a wancan zamanin da ba wajibi bane mace ta yi waɗannan ayyukan da an taba jin labarin mace daya da ta taba fitowa ta ce ni fa ba dole bane in yi waɗannan hidimar amma ba a taba samu ba daga magabata da an samu wani waliyin mace ko mahaifinta ko wani wanda yake a madadin mahaifin ya fito ya ce to ni fa yata ba dole bane ta yi maka waɗannan hidindimun ba a taba samu daga magabata ba sai daga waɗanda suka zo daga bayan baya kaga wannan yake nuna ashe magabata ba su ɗauki wannan a matsayin rashin wajarci ba Allah ya sa mu dace daga cikin dalilan har ila yau wa dalilu tsani qauluhu ta'ala suka ce daga cikin dalilin da yake nuna cewa wajibi ne mace ta yi wa mijinta hidima fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i su fa mazaje to su ne Allah ya wakilta su zama tsayayyu akan matansu wato duk wani namiji to shine yake tsayayye akan mace to me ya wajihin hujjar a karkashin wannan aya sai malai sai qala al-hasib ibn kathir al-imam ibn kathir a cikin tafsirin sa yake ai ar-rajul qayyimun 'ala al-mar'ati wato shi namiji shine shugaba shine oga akan matar shi ina ma'anan shugaba ko oga kamar mutum ne yanzu yake da shago sai ya dauki yaron da zai rinka kula mai da shagon shi shin wannan yaron zai zo ya ce ni fa oga ba dole bane in maka hidima ba zai faɗa haka ba zai faɗa haka ba to irin wannan matsayin shine aka kwatanta akan an yi wato miji da mata sai ya ce fa huwa ra'isuha kun gani ko shine shugabanta wa kabiruha kuma shine babba a kanta wal hakimu alaiha wanda zai rinka bada doka da haka mata ku sauraro wannan da kyau ku ji ina mata yan feminism ina mata yan ganin cewa ai matsayin su da maza duk daya da haka babu wani namiji da ya isa da sunan aure yana bata doka ƙaryanki ya sha ƙarya makiya Allah gashi Allah da kanshi yake ar-rijalu qawwamun ne ma'anan qawwamun shine suka ce ra'isu alaiha sannan wa kabiru kabirun huwa alaiha, sannan wal hakim huwa alaiha, me hukunci ne akan ta? Dan haka duk abinda take son ta yi na alfarma, to sai mijinta ya bata wannan izinin. Abu ya kai ga koda masallaci fa in za ta je ta yi sallah. Kun ga sallah wa ake yi wa jama'a? Allah. To manzon Allah ya ce mace kada ta fita a gidanta sai da izinin miji, tare da cewa shi mijin tunda yanzu Allah za a zo a yi wa ibada, in an nemi izinin shi kuma haramun ne ya hana. To ina kuma za ta je ta yi wani sabganja ba a cikin haƙƙin Allah bane? Ila za ta je ta sada zumunci ne wa iyaye, matsayin iyaye dai da kai matsayin Allah ba ko? To sai da izinin miji. A nan kuma in miji ya ba da izini ba, dole haka za ta haƙura. Ko kuma za ta je ta sada zumunci na ƙawaye, misali zan je in ga wata ƴar uwa ta kaza ko ƙawa ta kaza, kun ga wannan minbaji a wula, ya zama sai ta jira yarda da izinin miji. Jama'a ana fahimta ko? Wannan shine hukuncin Allah, dole ne ta karbi wannan matsayi da Allah ya ajiye ta. Miji ya bata doka kuma ta bi wannan dokar. Jama'a fahimta ko? Matukar dokan da ya wuce iyaka da Allah ya ajiye wa mazaje ba, to dole ne ta yi biyayya. Jama'a fahimta? Amma misali miji yanzu sai ya ce wa matar shi, to ni daga yau na haramta miki yin sallah. A nan ya isa? Bai isa ba, saboda wannan matsayin ba nashi bane. Ko ya ce daga yau ki daina azumin da ake yi idan nan, wannan shi ma ya faɗi abin da ya fi ƙarfin bakin shi. Amma dan ya ce yau ina son ki gyara min abu kaza a gida, ki dafa min abinci iri kaza, to nan dole ne ki mishi ɗaya. Ina fata an gane. Fanasaba an yakuna qayyiman alaiha, dan haka tunda miji shine shugaba babba kuma mai hukunci, to ya dace ya zama shine tsayayye a kanta. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce, walil rijali alayhinna daraja, a cikin suratul baqara, su fa mazaje su ne suke da matsayi mafi girma akan matansu, ai fil fadila, wajen falala, wal khuluqi, da kuma yanayin halittar jiki. Halittar jikin namiji ba iri ɗaya ne da na mace ba, da haka yaudaran kai ne a zo ana cewa mata wai wallahi duk matsayin mu ɗaya da mu da mazaje, wallahi yaudaran kai ne. Shi yasa wasu ai daga ganin jinin jikin ma kai ka san akwai bambanci. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Shi yasa yadda namiji zai fita ya je wasu ayyuka na ƙarfi, mace sai dai ta sa ido. Namiji zai je ya fasa dutse, ya je ainihin wato yi faskare. Ina fata an fahimta. Kaga mace ba za ta ce za ta yi wannan gangancin ba. Kaga jini mai hawa 30, 20, 50, amma namiji sai ya je ya hau saman kwanan yana ɗora panel na sola, ke mace za ki wannan kuskura? Kaga akwai bambanci. Da haka a daina yaudaranku, ana cewa wai maza da mata wallahi dukkanku ɗaya. A'a, kowa daina da kai irin nashi, amma na namiji yake sama da na mace. Ina fata ana fahimta. Sannan ya ce wal manzila, da kuma matsayi, matsayin da Allah ya ba mace ba iri ɗaya bane da na namiji, haka na namiji ba iri ɗaya bane da mace. Shi yasa kuka ga ababin shugabanci da jagoranci shari'a ta nuna cewa wannan aikin maza ne ba na mata ba. A nan shi ma an samu waɗanda suke yaudaran kai, wai ai mata su ma suna iya fitowa su yi gogoriyo da maza a wajen harkar shugabanci. Da haka har za a yaudari wasu mata su fito a jahohinsu wai a zaɓe su a matsayin gwamna, haba baiwar Allah. Kuma kaga wasu malamai makiya Allah su zo suna neman su yi burin-burin kanka da borin tsiya, su jawo wasu ayoyi da hadisai su nuna cewa wai wannan ra'ayin daidai ne. Wallahi duk malamin da ya faɗi cewa mace ta fito ta yi shugabanci na am, shugabanci na bai ɗaya, cewa wai ba komai a musulunci, wannan malamin makiyin Allah ne, baya son gaskiya, dan shi kanshi ya san ba gaskiya bane yake faɗi. Ka duba duk annabawan da Allah ya aiko, akwai mace a cikin su? Akwai annabi ya mace? Me yasa? Saboda wannan aikin ba nasu bane. Annabawa daga cikin tawayyan da Allah ya ɗora musu akwai jagoranci. To da yake jagoranci irin wannan babban jagorancin ba irin na mace bane, shi yasa Allah bai aiko annabi ya mace ba. To dan ne yau za a zo ana yaudaran ku a ce ku ma ku fito takara, ki manna fuska za mu fito mu goyi bayan ki har a ce wai duk abin da namiji zai yi wai mace ita ma za ta fito ta yi wallahi wannan ba daidai bane idan kaga wani maslaha na wani dan karamin bukata sai aka ce mace ta jagoranci wannan wannan baya zama dalili da yake nuna cewa mace ya halatta ta jagoranci misali makaranta aka bude na yara kanana sai aka ce ga wata mata ita ce headmaster kaga wannan ba wanda yake wannan ba shugabanci ne na an ba daga ita ce yaranta a makaranta zaka hada wannan da na gwamna jama'a an fahimci wannan da kyau ko sannan ku duba irin hayaniyan da yake akan shugabanci na bai daya mace kwakwalwanta za ta iya daukan wannan hayaniya a ce a yi ta gwagwarmaya a yi ta mitin tsakar dare ana ta kaiwa ana komowa ana ta fati tashi ina mace za ta iya wannan sannan me kuke tunani irin wannan macen ranar da aka ce za a zo a yi taro shugaba zai zo ya yi wa mutane jawabi ranar kuma sai a ce tana can kan gado za ta haihu ba an samu matsala ba sai a ce ina gwamniya sai a ce tana can tana naƙuda kaga ba an samu matsala ba tsakani da Allah so yanayin halittar ma Allah ya riga ya bambanta da haka wallahi ku daina bari wasu makiya Allah suna yaudaran ku ta hanyar su ce ku ma ku fito ko kuma su ce muku ai akwai dalilai na Qur'ani ko hadisi da ya nuna ku ma za ku iya wallahi yaudaran ku suke yi su sun san suna yaudaran ku ne ku ma kun san suna yaudaran ku ne haka ne ko ba haka bane ku daina barin wannan kururuwar yana ruda ku ku tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ku sai ku samu darajar ku a wannan halin a cikin mata an samu waɗanda Allah ya ɗaukaka su amma kuma a cikin gidansu suka samu wannan darajar haka manzon Allah yake kamula minar rijali kathir maza sun yi zarceceniya a matsayi mabambanta da yawa ba a samu irin wannan a cikin mata ba sai ɗaiɗai ku sai manzo Allah yake walam yakmul milan nisa illa asiya imra'at fir'aun ku duba manzo Allah yake asiya ita ma ta samu daman samun zarceceniya a cikin mata ɗan uwanta to asiya abin tambaya shine me kai ta fito ta karan shugabanci da fir'auna ba ta fito ba tana can cikin gida sallama wa Allah da kai shine sai Allah ya ɗaukaka matsayinta yau ga shi duniya an san matsayin wace ce asiya kuma an gane wannan da kyau ko wa maryat iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna tun a duniya Allah ya tabbatar mata ita yar aljanna ce amma a gidan auren ta take ta zama women leader tana fita tana ihu akan titi kafin ta samu matsayin nan ba ta yi haka ba ina fatan jama'a an gane sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ainihin wato Maryam uwar annabi Isa alaihi salam ita ma ta fito kamfen ne ta samu matsayi ba kamfen ta fito ba Allah ya bata wannan matsayin da ta samu ku dubi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dindina wa matar shi sayyida Aisha alaihi salam radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa fadlu Aisha ala sa'irin nisa ka fadli sarir ala sa'iri ta'am fananan Aisha akan dukkanin mata ku kamar wani abinci ne mai daraja na larabawa akan dukkanin sauran abinci aka ce shi wannan abincin wani abinci ne mai daraja wanda idan aka ce ka kwatanta shi ko sai ka ce abinci ne wanda tuwo ne da miya amma shi kanshi tuwon gundulmin tuwon to da nama ake tukawa sai ka taba jin irin wannan tuwon sannan miyan shi ma dagadage ne na nama haku ga wannan menene ake cewa ƴaƴan giza kenan ko menene sama ƴaƴa kasa ƴaƴa jama'a gane wannan da kyau ko to haka manzo Allah yake falala Aisha akan sauran matan duniya to ita ma Aisha ta fito kamfen ne a gidan mijinta take ko mun fahimta da haka kina cikin gidan mijinki cikin mutuncin ki na aure wallahi zaki iya samun falala da daraja da daukaka a wajen Allah fiye da wasu mazajen ma ke kawai ki sallama wa abinda Allah ya hukunta akan ki Allah ya sa mu dace da haka mallam yace wal infaq haka wajen ciyarwa jama'a wajen dukiya da ake kashewa nan ma Allah ya nuna akwai bambanci tsakanin maza da mata shi yasa tun lokacin da aka zo za a daura auren wa ake cewa ya biya sadaki? Mijin. Mijin ake cewa ya biya sadaki. Jama'a gane ko? Wai wannan ana nuna mai ne cewa to ka sani cewa idan fa ta zo gidanka kai zaka ci gaba da dauko kudi kana daukar dawainiyarka. Shi yasa tun kafin ma ta zo aka ce ka bata wani abu. Wannan shari'ar musulunci kenan. Duk da haka wai yanzu mata ba ku fahimci akwai bambanci tsakanin maza da mata ba? Sannan wal qiyami bil masalihi da kuma tsayuwa wajen daukar dawainiya na rayuwar yau da kullum. Idan abu kaza ya taso shi mijin shine zai shiga gaba. Ina fatan gani. Idan abu kaza ya taso shi za a nema. In wani abu kaza ya taso na matsala shi za a kira. An gane wannan da kyau ko? Wannan shine dalilin su na biyu. Ad-dalilu thalith, dalilin su na uku. Qawluhu ta'ala shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaib bima hafiza Allah. A cikin wannan ayan malaman har ila yau sun fitar da hujja akan cewa hidimar da mace za ta yi a gidan mijinta wajibi ne. Ina fata an gane. Wannan aya ta 34 kenan a cikin suratul Nisa. To bari mu ji ta inda suka fitar da hujjan wannan kuma. Malam yace qala al-Hafiz Ibn Kathir har ila yau an dauko mana tafsirin babban malami al-Imam Ibn Kathir al-Dimashqi Allah ya ji kai shi da rahama. Fi tafsirihi wa qawlihi yace fadan Allah madaukakin sarki da yace fas-salihatu ku ji yadda Allah ya sifanta mata na gari. Allah yace matan kwarai, matan arziki, mata ɗan albarka. Allah ya sanya matan mu baki ɗaya irin su. Sai yace ai minan nisa'i qanitatun qala ibn Abbas. Abdullahi ibn Abbas yace wa ghairu wahidin yani abinda ake nufi da mata salihai qanitai to ko za a dan fitar da yaron ne ya hakuri a dan fitar da shi sai ya hakura su gane sai a dawo da shi. Malam ya ce Abdullahi dan Abbas ya fassara waɗannan kalmomin da cewa ya'ni mufi'atun li azwajihinna mace ta gari, mace ta kwarai ita ce matar da take yin da'a wa mijinta. To ya za a yi a ce mace ta yi wa mijinta da'a? Shine wajen hidindimin da kake mishi. A nan ake ganin da'a. Jama'an gane wannan da kyau ko? Kenan ka ga ake matar da ba ta yi wa miji da'a to ba salaha ba ce. Ko da ko sunanta kenan a gidansu. Ana ce mata salaha amma kuma tana yi wa mijinta tsaurin ido. To ba salaha ba ce ta gaske wannan. Ina fata an gane. Allah ya kyauta. فمن طبيعة المؤمنة الصالحة ما نعيش هنا لدى كم أبي أرمو متمومنا متتقري ومن صفاتها يقوم الصفو فنتا المرازمة لها وان ذا أتفن تاسك ذا أتفن تاسك لشي وبحكم إيمانها وصلاحها وان ذا أهوكم تإيمان انتا دمجر تنتا أن تكون قانتا مطيعة shine ta zama mace wacce take dogewa wajen yin da'a ga mijinta. Jama'a an gane wannan dake ko? Malam yace wal qanut da aka ce qanitat abinda ake nufi at-ta'ati an iradatin wa tawajjuhin wa ragabatin wa mahabbatin. Shine mace da take yi wa miji biyayya kuma tana biyayyan tana jin daɗi ba ta jin cewa ana cutanta. Tana biyayyan tana farin ciki ba ta jin cewa wato wani abun tilas da takura aka tata a tana yi kuma a cikin nufinta wato tana jin daɗin tana yi. An fahimta ko? To wannan ita ce matar da ake cewa qanitat la an kasirin. Kun gani ko? Ba tana yi tana ainihin wato yi yadda ta ga dama ba cewa ba dai an ce dole zai nayi ba to bari in yi shi fatal fatal ai dai nayi na gama a'a ba haka ba. In ta yi za ta yi cikin farin zuciya kuma ta yi ne kyau kuma tana jin daɗi cewa ta yi wa mijinta hidima to ita ce qanita. An gane ko? Sannan ba ta yi an irzamin wa tafallukin wa mu'azalatin ba ta yi tana jin cewa takura ne tana jin cewa wato matsa mata aka yi da makamancinsu. Ina fata an gane. Wa min thamma to daga nan ne Allah madaukakin sarki ya ce qanitatun ولم يقل طائعات شيء ساعك فسر هذا من هنا شيء ساعك فسر هذا قانتات بعتي طائعات با دومن كلمة قانتات يا فجمي معنر أين هو طائعات لأن مدلول اللفظ الأول نفسي وظلاله رخية ندية وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة في المحضن الذي يرعي الناشئة ويطبعهم بجوه وأنفاسه وظلاله فهذا يتي والمشيني عبد الله يتنون عبد الله يتداتي ووجن يبدأ متزات زما تجري أجدا أوري فأنكم متزان تاكل على سر ديكي أين واتو تكارن كذا مجنتا وجن كوتا تاوى ديين عبد الله يتي ياكا ماتا دمك بجنسي نافات عن غاين sosai ma ne ya ci gaba da kawo dai bayanai a ƙarƙashin wannan ayan wanda yake tabbatar da cewa tabbas abinda ake nufi da wannan ayan shine wajibi ne mace ta yi wa mijinta aini wato waɗannan hidima a matsayin dawainiya a kanta malam ya ce fa ta'ammal da haka ku tsaya ku lura da wani abu a nan ma'rifatu ha'ula'in niswa li huquqi azwajihinna حتى بعد وفاتهن في تربية أولادهن تقاوانا قبع من مهمان شيء وانن كوتا تاوى دا عكا شيء ماشي قوكما خدمر دا عكا شيء ماشي ذاتي هو مجي تو ماشي تتاني شيء وفا حتى وانن دوينيا قودا مجن تيارسو تو حتى بيقاربا ما جامر الله يا عزو تاسد اعيا to za ta ci gaba da yi wa mijinta hidima ta hanyar tarbiyyar ƴaƴan da ya mutu ya bar su jama'a kuna ji ko dan wata yanzu tana ganin to ai mijina ya riga ya rasu amma yana da ƴaƴa ko to tarbiyyar ƴaƴan har yanzu daga cikin hidiman shi dole ne sai kin kula da tarbiyyar shi duba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata mace da ake kiranta Ummu Salama Allah ya kara mata yarda mijinta shine Abu Salama suna da ƴa ne wanda ake cewa Salama ake musu alkunya da shi a cewa mijin Abu Salama ita kuma a ce mata Ummu Salama me ya faru tana daga cikin mata masu hidimtawa mazaje da kyautatawa miji da yin duk abin da ya kamata Allah cikin kaddarawansa sai ya dauki rayuwar mijinta Abu Salama mutumin kirki ne aka ce tayi bakin ciki tayi nadama fiye da yadda ake tunani har take tunanin cewa ita kuma shikenan ba za ta taba samun miji irin Abu Salama ba amma me ya faru take sai dai ta tuna manzon Allah ya karantar da su cewa duk wanda wani musiba ya tace shi sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa ahlikni khairan minha yace manzon Allah yace duk wanda ya karanta wannan addu'a Allah zai mai mishi abin da yafi abin da ya asara da aka sai tayi wannan addu'a take duk da cewa zuciyana bai iya kawo min zan samu miji wanda ya kai Abu Salama ba ballanta na wanda ya fi shi amma da yake na yi imani da manzon Allah sai na yi aiki da abin da manzon Allah ya koya mana to abun mamaki da tayi wannan addu'a bayan ta gama zaman takaba ta fita daga takaba kun san abin da ya faru manzon Allah da kanshi ya aiko yake a gaya mata yana tsanta yanzu ta samu wanda ya fi mijinta ko bata samu ba za ma a hada amma ma za a hada manzon Allah da wani ba jama'a gane wannan da kyau ko to tace ta yi farin ciki ta yi murna amma kuma saboda sanin haƙƙin mijinta sai ta tuna tana da ƴaƴa agola sai ta ce bakin manzon Allah take yi ba amma a je a gaya wa manzon Allah sai in ya amince zai rike waɗannan ƴaƴan dan ba zan sake su in tafi gidan aure in kare ba ku ji Ummu Salama saboda sanin darajar haƙƙin mijinta shine da aka gaya wa manzo Allah yace yo dama akwai wanda ya kai ni sanin matsayin maraya ne mun rike maraya wasu ma balantana wanda za a kawo gidanmu a gaya mata kanta damu ta zo da yaran ko su nawa ne Allah zai taimake mu wajen tarbiyyar mu da haka haka ta taho da yaran ta gaba daya a gidan manzon Allah suka ci gaba da rayuwa kun gane muhimmancin haƙƙin mijin ko da ya rasu ko domin wasu matan tunaninsu ai tunda sun rabu da mazajensu to yaran su tafi rayuwarsu duk yadda ma suka rayu ba ruwansu ita je kawai ta je ta yi aure tana can tana rayuwanta wannan kuskure ne gaba Allah ya kiyaye da haka ku kiyaye wannan gaban yana da muhimmanci daga cikin haƙƙin mazaje shine malai yace hatta ba'da wafatihinna har bayan mutuwar mazajen ku fi tarbiyati auladihinna wajen ci gaba da tarbiyar ƴaƴansu wal baqa'i ala islahihim kuma da ci gaba da rike musu mutuncin su sun san wasu matan har ila yau idan mazajen su suka rasu suka yi wani sabon auren ita daɗi aure sai ta je ta yi taccin mutunci da zarafin tsohon mijinta wai san saboda tana neman ta samu shiga a wajen wannan sabon da ta aura sai ta rinka cewa wallahi dama wancan mijin manejin shi na rinka yi dama wallahi ba shi ya kantace a aure ni ba kaza 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 shi bai ma iya komai ba ba ma yi da komai ba wannan wallahi ba alkhairi bane a gare shi kuma baki rike wannan haƙƙi na yin wato hidimar shi wanda kika yi a lokacin da yake rayuwa da haka wajibi ki cika bada rufa mishi asiri kina ainihin wato rike mishi mutuncin shi ina fata an gane wal qiyami ala khidmatihim mali ce sannan kuma da tsayuwa akan ainihin wato ci gaba da yi wa mazajen su koda bayan sun rasu hidima koda ta hanyar yi musu addu'a cewa wani Allah ya gafarta mishi ina fata an gane ma hilli zawajihinna ba'da wafati azwajihinna tare da cewa ya halatta mace ta yi wani sabon auren bayan mutuwar tsohon mijinta ba ce idan mutum ya rasa miji kuma ta zauna kamar wata fastuwa ba ta kiyin aure ba ce haka ba ya halatta ta yi aure fa kaifa bihati hali hayati zawji idza kana hadha sha'nuha ba'da wafati to jama'a idan an ce mace ta rike mutunci da darajar mijinta ko bayan baya rayi to me kuke tunani kuma sadda yake rayi ashe anan ne inda yafi kamata a ce ta kula da mutuncin shi wal ukhra abu na biyu annahunna ahfaza wa aswana limali azwajihinna bil amana fihi wa siyana lahu sannan mace ta sani dukiyar mijinta yana daga cikin hidima mafi girma wacce za ta yi wajen kula mishi da dukiyar shi wasu matan suna da wulakanta dukiyar mazajen su amma in nasu ne to suna ba shi kula da muhimmanci har wanda ya wuce gona da iri ma'ana duk abin da mijinta ya siya sai ta banzatar da shi wata saboda rashin cikakken tunani abincin da ita za ta amfana wajen cin abincin wai saboda mijin ne ya siya sai ta yi ta almubazzaranci da shi amma ga za a bata ta je ta siyo gwangwani ɗaya da nata kuɗin to ta dindini ta kenan wala ka ku zubar min da abinci ni kada na san nawa na sa na tsiya ni wallahi ba haka ba wannan kuskure ne wallahi mata suke amma yau dan ta ga miji ya siyo sai sai ta almubazzaranci da shi ai ta watsar da shi sai ta kyaran shi shinkafan ma mai tsafuwa ya siyo ga inan ma ba dadi a baki kaza kaza ka wannan rashin kula da haƙƙin miji ne gaba so kuskure ne waɗannan jama'a kuna kiyayewa ko su ne fa kalubalen zaman auren sai sa muka sa wa muhadarar take da suna kalubalen zaman aure waɗannan abubuwan duk da muke faɗi abinda ake so shine idan Allah ya tsare ki ke ba kya yin su sai ki gode wa Allah idan kuma mantuwa da gazan azanci irin na ɗan adam ya sa kin fada cikin waɗannan kurakuran to sai ki istighfari yanzu kuma daga yanzu ki daina kuma in so samu ne ki je ki samu mai gidanki ki ce ya yafe miki domin duk wanda kika yi a baya zunuban nan an rubuta miki Allah ka gafarta mana dan haka wajibi ne ki kula da dukiyar miji amma kamar yadda muka ce wallahi wata matar ita za ta zan sanadin barnatar da dukiyar mijinta akwai matar da za ta je ta hada baki da yara ɗan iska a waje cewa su zo lokaci kaza su zo su sace dukiyar mijinta saboda tana so ta je ta yi amfani da shi sai ta ba waɗannan kuɗin aikin da suka yi mata kai wasu matan ma har gayyato ƴan fashi suke yi su zo su yi fashi a gidansu in mijin ma ya taso yana son ya kare su sai ya ce su kashe ta ma'ana sai ta ce su kashe shi mata nawa suka sa aka kashe mazajen su Allah ya kyauta Allah ka tsare mu daga jin son zuciya malai ya ce wa tarku at-tabghir fil infaq da kuma barin almubazzaranci wajen dukiyar miji. Ko da zaki sadaka, ko da zaki taimako da dukiyar da yake na mijinki ne, to kada ki yi shi da almubazzaranci. Ki yi shi ne kamar naki kuma da izinin shi. Ba daidai ba ne mace kawai ta ɗauka tunda ita mijinta yana da wadata, ko da bai da wadata amma yana ƙarfin hali, ya siyo musu abinci mai ɗan yawa, sai ta ce to shi kenan ƙawaliya, ki taho banza ya samu. A'a, ba daidai ba ne wallahi, ba banza ba ne. Wallahi akwai mata masu irin waɗannan halaye. Kuskure ne jama'a, kuskure ne muni. Jama'a an gane wannan da kyau ko? Wajibi ki tarairayen mishi dukiyar shi, ki ririta mishi dukiyar. Ta yadda zai gane cewa shi ya sa wasu mazajen su ma idan suka botsare to sai su rinka azabtar da wasu matan, ka rasa wani laifi ta yi mishi. Akwai namijin da aka ce taliya wannan da yake cikin leda, sai ya kwance ledan ya kirga mata. Saboda yana mata da za an mai faka, ita ma ta wahala da shi, to yanzu shi ma bari ya rama. Da haka sai ya kirga mata guda 18, to shi zaki ci yau don ubanki. Allah ya kyauta. Wannan ba daidai ba ne. Eh, yadda kuka ji muna gaya muku dinnan ko, su ma fa maza haka muke musu. Kada wata ta ce ka ji malam, mu kadai za a taba wannan wa'azin banna ba. Su ma ana musu, in ma kun ji nasu ko, sai kun ce naku ba gaya muku komai ba. Abin da ake so shi ne a haɗu, a gudu tare, a tsira tare. Allah ya sa mu dace. Na kamata ku zama masu tsare dukiyar mazajensu. Sai ma da yake wal hadithu dalilun ala anna sha'anil mar'a tadbiru ma yumliku az-zawj fi manzilihi wa qiyamuha ala khidmatihi fi ma tahta yadihi. Wa li hadha tarajjama al-Imam al-Bukhari fi sahihi ala hadha al-hadith babu hifz al-mar'a li zawjiha fi dhati yadihi wa an-nafaqa. Imam al-Bukhari da ya kawo wannan hadisi wanda akan shi zamu ainihin wato kwana, ya kafa babi akan cewa babin da ke nuna cewa wajibi ne mace ta tsare wato dukiyar mijinta ta kuma tsare mishi mutuncin shi. Bari ku ji abin da hadisin yake cewa. Yace wali ajli hadha al-maqam maqam kunut al-mar'a li zawjiha imtada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam salihu nisa'i quraish. Saboda irin wannan dabi'a mai kyau da aka sifanta mata da shi, cewa matan arziki, matan kwarai, matan kirki su ne masu kyautata wa mazajensu wajen yi musu da'a ko da tsayuwa akan wato yi musu hidima. Bari ku ji hadisin da annabi ya faɗi game da mata. Matan Qurayshawa su aka same su da waɗannan ɗabi'u saboda suna da kyakkyawan mu'amala da mazajensu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce خير نساء ركبنا القبلة صالح نساء قريش. واتو متي الخير ما تندع اكتب اورا سو اكن راقومي ان فهمت واتو كمان كتي سن هاو راقومن النبي صالح كما يدا باوشه يكي تيوا جيرجن النبي نوح كو جيرجن من تيره كينان تو متي الخير ما تندع aka taɓa jin tarihinsu a cikin Qurayshawa. Annabi ya ce ahnahu ala waladin fi sigarihi, shi ne matar da ta ba da tarbiyya mai kyau wa 'ya'yan mijinta a lokacin da suke ƙanana. Wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi, kuma wacce ta iya tarairayar miji da tafin hannunta, wato haba-haba take yi da mijinta. Mijinta kaman kwai take rikon shi. Ka san yadda ake rikon kwai ko? Ba a yi wa rika kwai rikon sa kai nan kashi, saboda ba a san ya fashe. To haka take ji da mijinta, take haba-haba da shi. Ba ta san ta ga wani mummunan abu wanda za a aibata shi. Ba ta san ta ji wata tana aibata mijinta. Yanzu nan za a ga jan gidanta. In aka ce me ya faru? Sai ta ce wai tana san ta ci mutuncin mijina ne. Ni kuma wallahi ba za ta tafi ba. To matan arziki kenan. Amma wacce za ta zauna da ita za a yi ta cin mutuncin mijin, ana jin muryar shi ya yi sallama sai ake ga mutumin nan kowa ya kama gaban shi. Wannan ba ta daga cikin irin waɗannan matan, Allah ya kyauta. ɗan uwa masu albarka, wannan shine daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani na abin da yake wajibi na haƙƙin mace akan miji, da kuma irin dalilan da malaman suka kawo suka kafa wannan hujja, don ku gane cewa ba da ka suka faɗi maganganun ba. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya taimake mu, ya ba mu ikon sauke wannan nauyi da yake akan mu na ainihin wato hidimta wa mazajenmu. A nan za mu saurara saboda yanayin lokaci, sai Allah ya kai mu darasi na gaba, sai mu ji wasu ƙarin fawaid da malamin ya ci gaba da kawowa da wasu dalilai insha Allah. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya karɓa mana wannan bayanan, kuma ya ba mu ikon aiki da shi. Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abubuwan da muka gabatar na kuskure da rashin sani. Allah ya ba mu ikon gyara da kuma ci gaba da abin da yake ya kamata, ya sa mu cika da kyau da imani, ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da dukkanin 'yan uwanmu musulmi da suka riga mu gidan gaskiya. Wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.